Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 22 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin ruwa.
Ke Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin mu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya. Sannan ta tantabi jama'a akan muhimmancin ruwa a rayuwarsu. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama.
Sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu tunduma cikin sharin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen Hausa Abuja Shamsi Hamza Ibrahim, inda ta fara da jin tabakin jama'a akan muhimmancin ruwa ga dan Adam.
Da farko dai sunana El Sadiq Mukhtar na Kanda Jos. Shi ruwa ta bakin wani mawaki cewa yayi ruwa ba shi da maiyi, idan ka yake shi ya zama dan kana son shi ne, kuma idan zaka yi abinci dole zaka buƙaci ruwa, haka nan ma idan zaka yi wanka, shuki a gona ko kuma gini dole da shi zaka yi. To kenan kun ga ta kowane fanni a rayuwa ruwa yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan Adam. Ta ina ko zan iya rayuwa babu ruwa? Jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da muhimman man ayyuka kamar wajen daidaituwar yanayi na zafi ko sanyi tare da raye wasu muhimman sinadaran gina jiki. Bincike ya nuna cewa mutum zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ba na tsawon kusa da sati 3, amma da ƙyar ya rayu babu ruwa na tsawon kwanaki 3 zuwa 4. To kun ga ai ba zan iya yin rayuwa babu ruwa ba ko kadan.
Sunana Isabi Sujibya. Gaskiya ruwa suna da muhimmanci sosai, ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya, saboda ni na kusan ko lokaci dinga shan ruwa, saboda likita ya ce ruwa ko don lokaci yana wanke ciki da sauransu. So gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba, kuma kowa ma gaskiya ba zai iya ba, because mutum zai amfani da shi abubuwa da yawa a rana. So gaskiya ko ruwa ya dauke mun na awa daya, gaskiya ba zan ji daɗi ba gaskiya totally.
Assalamu alaikum, sunana Ummi Muhammad Hausa. Wai suka ce ruwa abokin rayuwa, muhimmancin ruwa a rayuwar dan Adam wanda ba zai misaltu ba. Ni a karan kaina, idan yanayi na zafi ya shigo, nakan iya shan ruwa kamar lita 5. Idan yanayi ya canja, nakan iya shan ruwa kamar lita 2 ko lita 2.5 a rana. Sannan kuma a bangaren mu'amala da ruwa a gida, ya danganta kamar ni a gidanmu muna rayuwa mun kai mu 20, mukan bata kwanuka da yawa wajen cin abinci. A bangaren wanke-wanke a daily, muna iya bata ruwa akalla ba kasara ba kamar lita 75.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sunana Farida Muktar Aliyu. Gaskiya a halin gaskiya yanzu dai ruwa shine mai muhimmanci sosai. Gaskiya ruwa rayuwa, Hausa suna cewa ruwa shine rayuwa. Gaskiya ni ba zan iya zama ba ruwa a cikin gidana ba. Dan ruwa shine komai, duk abin da za ka yi sai da ruwa gaskiya. Inna wadan ma ai na dole ruwa shine gaskiya. Ruwa rayuwa, kuma gaskiya ba za ka iya dan adam ma dan nake ai ba za ka iya rayuwa ba ruwa a rayuwarka ba gaskiya. Kiduwan ma ku kana jin ishi ruwa ya kake ji, bar sana a ce ira abubuwan yau da gobe irin dainar da na abin da dan adam yake bukata, wanka bayan gida, fitsari, wanki, waye duk abin da zaki a rayuwar ki sai da ruwa ko da wani abu da ya faru da ke ko wani ke komai zan gaya miki ruwa shine gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya
sunana Muhammad Awal Umar a takaice idan babu ruwa babu rayuwa ruwa ginshiki ne na rayuwar dan adam misali ruwa yana wanke koda ruwa kuma yana hana bushewar makogaro ruwa yana kara lafiya ruwa yana wanke mara da ruwa ake yin abinci da wasu abubuwa na rayuwa
Assalamu alaikum sunana Karima daga Kano wato gaskiya ruwa shine ginshikin rayuwa dan muna amfani sosai kamar ruwa shine ma rabin rayuwa dan in ba shi ma ba za a samu abin da ake so ba da shi muke amfana mu ci abinci mu yi wanka mu yi walwalar gida mu gyara yara mu gyara gida duka dai ruwa gaskiya shine ma ginshikin rayuwa gaskiya in babu ruwa ai rayuwa ma ba za ta yiwu ba abu ne mai amfani sosai a rayuwar dan adam
To assalamu alaikum a takaice dai sunana Aisha Sani ruwa na da muhimmanci a gare mu gabaki dai al'umma saboda ni in babu ruwa bana jin dadin al'amurana na tsaftace saboda yara da shi muke komai da komai girke wanki wanke wallahi in ban da ruwa ko unguwa wallahi na fita hankalina a tashe yake amma idan aka debo min ruwa aka zuba min sai hankalina ya kwanta ruwa na da muhimmanci a rayuwar mu dan in ba ruwa ba za mu yi tsafta ba amma inda ruwa komai namu yana tafiya daidai ruwa mahadin rayuwa ne
sunana Abdulsalam Hamza ruwa a rayuwar dan adam gaskiya yana da muhimmanci saboda babu yanda za a yi dan adam ya rayu ba tare da amfani da ruwa ba sannan kuma kalla a rana ko kuma in ce a kulli yaumin mutum zai iya tare da ruwa a ce lita ko lita 25 ko lita 50 insha Allah ina ganin wannan yana iya san mutum har wunin daga safar ranar zuwa yin ranar da ya amfani da shi daidai yanda ya kamata
sunana Jamila Aliyu Tabaku ruwa rayuwa tabbas ruwa shine rayuwa idan babu ruwa babu rayuwa idan kuma muka koma amfanin lafiyar dan adam mukan ji likitoci suna mana bayani akan muhimmancin ruwa a cikin rayuwar dan adam da ruwa yana da matukar muhimmanci ana iya rayuwa ba abinci amma in babu ruwa gaskiya ba a rayuwa saboda ruwa yana da matukar muhimmanci a jikin dan adam sannan in muka koma kan muhalli shi kanshi muhallin idan babu ruwa ba za ka samu kai tsaftan muhallin ba ruwa yana da muhimmiyar gudunmawa yana da muhimmiyar rawar da yake takawa a cikin rayuwar dan adam shi kanshi tsaftace muhallin sai da ruwa
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Shamsiya bace nisa ba ta samu tattaunawa da likita da zai gabatar mana da kansa
sunana Dr. Muhammad Suleiman ma'aikacin lafiya ne tare da jihar Jigawa ina aiki da General Hospital Ringin Jigawa State kuma ina matakin aiki na medical officer senior medical officer
to doctor za mu so mu san muhimmancin ruwa ga lafiyar dan adam da ma muhallin sa
ruwa yana da muhimmanci sosai ga rayuwar dan adam kusan in babu ruwa babu rayuwa ma gaba daya domin mafi yawan sinadarin da ke jikin dan adam zaki samu ruwa ne ya tattaru ya kunshe shi ko da a cikin jini ne kuma sinadarin da suke yawo a cikin kasusuwa ko jijiyoyi da kamar kanta kwakwalwa da dai sauran sassan jiki na dan adam. Saka ruwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam. daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar dan adam musamman ta bangaren lafiyarsa shine shi ruwan shine yake raya dukkan sinadaran halitta wato na jikin dan adam da suka gina shi gaba daya to dukkan su ruwa ne idan kasusuwa ne idan jijiyoyi ne idan fata ce da duk wasu sassa dai na jikin dan adam zaki samu duk waɗannan kwayoyin halittar na cells da cikin sa ruwa ne yake yawo yake gudana a jikin sa yayin wannan daga cikin muhimmancin ruwa shine idan dan adam ya ci abinci saboda ya rayu to kafin anannarka wannan abincin ya zama kowane sassan jiki ya samu kasansa to ruwa ne zai yi wannan aikin nannarka abincin a zazzagaya da shi a cikin jini sassan jikin dan adam bayan wannan kuma shan ruwa yakan hana dan adam ya kashe kishin ruwa domin in ba a sha ruwan ba kishin ruwa za ta addabi dan adam ya zama cewa ya galabaita ya kasa samun sukuni yayi abin da ya kamata bayan wannan ga daga cikin abin da yafi komai dadi ruwa yakan sa dan adam nishadi saboda zai sa shi ya zama yayi tsafta idan yayi wanka sai ga yana cikin annashuwa tsaf-tsaf da shi babu damuwa komai yana tafiya daidai saboda haka yana da muhimmanci sosai sosai a jikin rayuwar dan adam wannan kuma daga cikin amfanin ruwa har ila yau akwai ita kanta bugun zuciya zuciya da take buga jini ya harba yanda ya kamata da take buga wannan kore yaushe in dan adam ruwa ne yake kai jini ya buɗe kofofin zuciyar ta harba dan jiki ya sami abin da yake bukata na rayuwa waɗannan su ne kadan daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar dan adam
to da yake ka tabo fannin da ya shafi lafiya musamman ma ga dan adam in muka duba muhallin dan adam menene muhimmancin da ke tattare da amfani da ruwa ma
na'am ruwa har yanzu a muhallin dan adam yana da muhimmanci sosai sosai saboda ba dan adam din kadai ba wani abu da yake rayuwa a cikin muhalli inda muke rayuwa to zaki samu cewa su ma suna buƙatar ruwa domin daga cikin muhallin mu zamu samu akwai shuke-shuke akwai tsirrai akwai dabbobi sannan kuma akwai yanayi na ƙasa kaman duwatsu da sauransu to su ma waɗannan halittun da Allah ya yi da suke muhallin dan adam yake samu masu ran daga ciki kaman tsirrai da dabbobi su kansu idan ana so su rayu su ma sai da ruwa za su rayu to idan sun rayu ko ya zama shuke-shuke ne ko ya zama dabbobi ne wanda suke yawo a wannan muhallin na dan adam to sai ya zama cewa nishadin dan adam ba zai cika ba sai waɗannan abubuwa da suke muhallinsu su ma sun samu wannan ruwa sun rayu wannan kenan sannan bayan wannan shi kansa muhalli idan muka dauka bangaren da ba tsirran ba ko ba masu rai ba kamar duwatsu da ƙasa kanta to ita kanta akwai fa'ida da ruwa yake da shi a kanta saboda shi ruwan shine yake bude hanyoyi da zai zama cewa korama ta ruwa a nan gefen zuwa ga wani kududdufi a can ko wani rafi ko wani tafki shi ma duk ya hada su daga wani gefe zuwa wani gefe daga wani gefe zuwa wani gefe ruwan ne yake har hada waɗannan wuraren ya zama cewa duk an raya su gaba daya sannan dabbobin da za su rayu a cikin muhalli ko kuma shuke-shuken da za su rayu a cikin muhalli duk zaki samu cewa da dai ruwan da su ma suke amfani sannan shi kansa muhallin idan ta kai ta kawo ya cabe ko kuma kazanta ta yi yawa a cikin sa to ruwan shi kansa shine cikin hikimar Allah zai zo ya wanke shi ya kai shi inda ya kamata ya kai shi kasa ta daureye shi ya gauraya da wannan ya gauraya da wancan har ya zama cewa babu wani abu da zai damu dan adam na wari ko hamami ko cuta da dai sauransu wannan yana daga cikin shi ma amfani na ruwa ga muhalli na dan adam
to dakta idan muka tabo adadin da ya kamata dan adam ko akwai wani takamamman adadi da jikin dan adam yake bukata na ruwa a koda yaushe
na'am masanan lafiya da binciken kwakwa sun ce dan adam matsakaicin dan adam namiji yana bukatan ya sha ruwa kamar kofi 10 dan kofi haka kamar na shayi kofi 10 a rana namiji kenan shi ita kuma matsakaiciyar mace ana bukatan ta sha ruwa kamar kofi 7 zuwa kofi 7 da rabi in kika lura zaki ga yawan bukatuwar ruwa na maza yafi kamar yanda mata suke bukatuwa ga ruwa wannan ko yana da nasaba ne da yanayin halittar kowa mata sun fi yawan ruwa a jikinsu saboda kazar-kazar din mata ba irin na kazar-kazar din maza bane saboda haka jikin maza ya fi kona ruwa da wuri shi yasa maza suka fi bukatuwa ga ruwan fiye da mata to wannan ruwan da ake so dan adam ya sha kamar kofi a ce 10 bangaren maza ko kofi 7 bangaren mata ba wai zallan ruwan bane har da abincin da aka hada ruwan gaba da yanka hada a rana ake bukata ya zama dan adam ya sha. Misali a ce daga abin da ya shafi karyawar safe zuwa abincin rana zuwa abincin yamma da dan abin da ake sha a tsakani na shayi ne ko kofi ne ko wasu abubuwa da ya shafi lemo da kayan marmari, to duk dai abu mai ruwa-ruwa da abinci da za a dafa mai ruwa-ruwa da ganyayyakin da ruwan da yake jikin abincin da ganye-ganyen, to su ne gaba ɗayan an hada su an matse su waje guda. To in aka ce akalla abincin da mutum ya ci a wannan wunin zai kai kamar kofi 15 shi ne lissafin da ake ba wai ruwa gayansa da mutum zai diba ya sha haka a kofi ba.
Wasu na cewa kamar a misali idan sun ci abinci ba sa iya su sha ruwa zallansa ko bakin ruwa da ake cewa, wasu ma suna cewa su kwata-kwata ma sukan yi ne har ma su yi kwanaki ma ba su sha ruwa ba, shin akwai illa da hakan ke haifarwa?
Waɗannan zaki samu bakin ruwan ne ba su sha ba, amma abu bi ruwan ne wasu sha. Kamar misali in sun dauko abinci za a ga sun nemi kunun zaki ko koko ko shayi ko lemon kwalba, amma ruwan ne bakin shi ba su sha ba, amma zai yi wahala su gama cin wannan abinci su sake wuri a ce an ci na safe an ci na rana an wai har zuwa dare wai su ce ba su nemi abu mai ruwa-ruwa sun sha ba, zai yi wahala sai dai su ce bakin ruwan kansa ba su sha ba. To amma sun sha abin da ya zama an surka ruwa a cikin sa aka hada shi ya zama ya gauraya, to kamar sun sha ruwa ne sai dai ba zallansa ba. Saboda dan adam a kimiyyance yanda aka yi lissafi bayan da za a yi a ce wai shi yana rayuwa kawai da cin abinci babu shan ruwa zalla a ce zai iya rayuwa, saboda abincin ma da aka je aka dafa da ruwan da aka zuba ma abincin wani zaki samu ire-iren waɗannan jama'ar abinci mai ruwa-ruwa yawanci suka fi ci, shi yasa yake rike su yanda ba sai sun bukatu ga ruwa ba. Ma wanda ya je yana cin abincin da zai nemi ruwa sosai kamar wanda ya ci dambu ko wanda ya ci rogo ko doya ko wani abu da yake dan shaƙi dan adam da zai bukaci ruwa, ai wannan din rashin shan ruwansa zai yi wahala a ce wai zai nemi abu mai ruwa-ruwa ba.
To akwai wani halamomi ne da rashin ruwa a jiki ke nunawa?
Kwarai kuwa. Idan akwai rashin ruwa a jikin dan adam akwai alamu. Alamun kuma sun hada da masu dan sauki-sauki har zuwa waɗanda za su galabaita dan adam idan ba a yi da gaske ba. Masu dan sauki-saukin da za su nuna cewa jiki na bukatar ruwa yanzu ga rashin ruwa shine yawan kishin ruwan kansa. A ce mutum yana yawan jin kishin ruwa sai ya nemi ruwa yana sha, sai dai in jarrabawa aka samu yana da cuta kamar irin ta ciwon siga da take yawan sa a riƙa shan ruwa, ko kuma yana yawan aiki a cikin gu mai zafi da zai zama ruwan jikinsa na yawan konewa ko mai aiki ne na nauyi da galabaita jiki da zai zama an galabaita ruwa ya kone da wuri. Amma ba irin wannan ba, mutum yaje yana yawan jin kishin ruwa alama ne na cewa ruwa ya fara karanci a jikin dan adam. Bayan wannan mutum yaji kuma yana yawan kasala, yaje yana yawan kasala bayan ba zazzabi bane ba ciwo ne da ciwo ba wani abu ba ko ba karsashi sosai a jiki ko ba walwala sosai, to yana gaya mar cewa watakila jikin yana dan bukatan ruwa. Sannan ga bushewar makoshi ko makogoro, mutum ya ji makogoronsa ya bushe yana dan bukatan ya jika shi da ruwa da dai sauransu. Bayan wannan kuma idan tafiya ta yi tafiya abin yana nema ya ta'azzara, sai a ga mutum saboda rashin ruwa a jikinsa sosai sosai baya iya zuwa ma ya je ya yi fitsari sosai sosai, ya fi shan ruwa ya fi zuwa ya yi fitsari. Wanda baya shan ruwa da yawa bai cika zuwa ya je ya yi fitsari ba, ko da yake yanayi yakan sa wani lokaci ya waita fitsari ya canza ko ya karu, kamar da sanyi an fi fitsari da yawa da zafi kuma jikin dan adam yanda Allah ya halicce shi ba zai rika zubar da ruwa da yawa ba, domin zafi ya yi yawa sai jikin ya rika kokarin ajiye ruwa sosai sosai a jikinsa. In ba irin wannan yanayin ban kaga baka iya zuwa fitsari sosai sosai, to yana nuna kai baka cika shan ruwa mai yawa ba, saboda haka wataƙila akwai damuwa. Ko kuma idan an je shi kansa fitsarin in mutum ya yi sai ya lura wani irin kala ne fitsarin, idan fitsari yana fita fari-fari kamar ruwan da ya shiga jikin dan adam to ya yi kyau, jikin dan adam na shan ruwa yanda ya kamata kuma yana fitar da ruwa yanda ya kamata. Amma idan ya zama cewa fitsarin da ke fita ya fara zama karan dorawa, dorawar da bata turu sosai ba sama-sama, to wannan ma ba damuwa sosai. Amma in aka ga ya yi dorawa ya fito kalan dorawa sosai-sosai ya turu, to yana nuna cewa kai shan ruwan ya karanta, ya kamata a dan ƙara shan ruwan sosai don ya zama ya sirkya ya dan fara fari-fari sosai. To idan ku fara zama jajajaje fitarin to wannan ma shi kenan kawai ya nuna maka cewa to fa jiki zai shiga halin galabaita in ba a yi da gaske ba, domin fitsari har ya fara canza ya fara jajajaje fari-fari ko dorawa haka.
Haka. To wasu na danganta cewa mantuwa da toshewar kwakwalwa ma yana da halaka da rashin shan ruwa, ya gaske wannan lamari yake?
Za a iya cewa haka ne, saboda daga cikin amfanin ruwa kwakwalwa tana buƙatar ruwa fiye da kima. wajen kashi inji masana kwakwa suka ce kusan kashi 60 zuwa 70 na ita kanta sinadarin kwakwalwar dan adam ruwa ne yake yawo a cikin ta yake gudana saboda haka tana bukatan a rika jika ta sosai da ruwa yana yawo daga bangaren jini da ruwan da ya shiga jikin dan adam ake harba shi ita ma take samu yanda ya kamata idan ruwa yayi ma jikin dan adam kwauro daga cikin bangarorin da ke galabaituwa cikin gaggawa akwai kwakwalwa daga ta wahala ita kuma sai ta fara sa mutun ya gigice ko ya fara mantuwa ko ya fara wani abu na shauni-shauni a ga kamar ya fara zama zautacce haka da dai sauransu
to a likita idan muka ƙara waiwayar fannin muhalli da irin illa ne rashin ruwa ke haifarwa ga muhalli
gaskiya kan rashin ruwa ga muhalli na da illolinsa tunda misali za a shiga yanayi na raina abinci zai zama cewa an samu wasu fito yanda ya kamata ba saboda haka dan adam zai samu barazanar abincin da zai ci sannan akwai dabbobi da ke taimaka ma dan adam su rayu tare da shi waɗanda su ma yakan amfana wajen abinci da su saboda haka nan ma za a iya samun damuwa sannan kuma za a iya samun dumamar yanayi idan aka samu dumamar yanayi muhalli ya canza zafi yayi yawa akwai cututtukan da za su feso sosai ya zama sun tashi saboda sun fi son yanayi na dumama da zafi sai kwayoyin cuta da yawa ya zama sun ta'azzara sun hayayyafa sai aga cututtukan da ba su saba yaduwa ko su tsanani ba su ma sun fara yaduwa ko suna tsanani sannan kuma dan adam zai shiga hali na galabaituwa bai da walwala bai da sakewa domin zai rika yawan zufa zai rika yawan gajiya kwakwalwar shi za ta rika yawan saurin gajiya sannan sai ya zama cewa dai jikin ba dadi sosai sosai har inda karancin tsafta sai ya zama cututtukan fata saboda rashin wanka ko rashin isasshen ruwa da sauransu a muhallin da ya kawo ire-iren waɗannan
to muna godiya dakta da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai a shirin yau da gobe
to Allah ya saka da je ni ma ina godiya Allah ya taimaka
saurari kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamar mu a jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa 70 FM ta gayyato mana bakwai da za ta gabatar da ita
Mai sauraro barkanmu da sake saurara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Yau muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud ta kamfanin Sweet Twist wacce za ta gabatar mana da girki irin na mutanen kudancin Najeriya. Yau za mu leka kasar Yarbawa ne inda za mu ga wata miya wadda aka sani Malam Berabe da ita. Hajiya barka da zuwa.
Barka ka dai mai sauraro.
Me ma kike ce sunan miyar?
Yau za mu yi bigiri su.
To
a Hausance miyan wake.
To me da ni ake bukata idan za a yi wannan miya na wake?
Don wani gida za ta yi miyan bekiri tana bukatan wake, tana bukatan gusasshiyar kifi, tana bukatan crayfish, tana bukatan daddawa, tana bukatan iru kenan, tana bukatan manja, tana bukatan barkono, tana bukatan sinadari mai ɗanɗano sannan tana bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta wanke waken ta kaman waken da za a yi kosai ko alala
wato ma'ana dai a cire hancin
yawwa a cika ta wanke ta a gama tas sannan uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora ta ta sa mata ruwa wanda za ta tabbare ya nune har sai ya narke
to
take ga kaman kam ya narke tas sai ya laushi ya libis a nan lokacin
fa wanda za ta samu shi da ne ya libis
ne to tana iya sa kanwa wasu kuma zaki ga su hannunsu da sun saka ma ba sa bukatan kanwa kai in kika sa sai awa ɗaya su da sun sa minti 30 ya nuna to idan ko idan uwar gida mai ba mai saurin da huwa wake bane to tana iya dan diga mishi ko dalam ko kanwa ko kuma ta sa mishi baking powder yawa sai laushi da isin Allah idan ya nuna laushi sai uwar gida ta wani lokaci wasu zaki ga idan ya nunan suna nikawa
sai ya kara laushi
wasu kuma za su burke shi a burke shi sai ya zama ya nuna to sai uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora nama ta sa sinadari mai dandano ta sa gishiri ta dan yanka albasa idan ya tafasa sai ta kara ruwa akan namanta ta rufe shi ta kara barin sa ya nuna har sai ya yi laushi idan ya nuna sai uwar gida ta sauta juye shi daga cikin wannan tukunya ta saka a kwano sai ta maida wannan tukunyan kan wuta sai ta ɗebi manjanta sai ta zuba idan ta zuba dama uwar gida na da nikakken barkonanta da albasa sai uwar gida ta dan zuba a cikin bayan ta sa manja kenan sai ta dan soya shi idan uwar gida ta soya shi sai ta dauko wannan ruwan wake da ta riga ta dafa shi ta burke shi ya zama kaman kam sai ta juye shi a cikin wannan soyayyen kayan miya sai uwar gida ta hautsina ta gani duk abin da take bukata kallon ya bata kallon da take bukata a nan uwar gida sai ta kara sai ta zuba mishi trafish dinta ta saka shi da dawanta ta dauko sinadarin mai dandano ta zuba ta sa gishiri ta dandana ta ci idan komai ya yi daidai dandanon ya yi wa uwar gida sai ta rufe tukunyanta ta bar shi ya dan tausa ya samu ya haɗe to uwar gida tana iya ɗiban ruwan namanta ta zuba a ciki idan har shi ainihin waken da ya yi ruwa ba kenan idan kuma ya yi ruwa to uwar gida ta bar miyanta haka
saboda dama
da kauri ake shan shi to amma idan kuma babu to uwar gida na iya ɗan ɗiban kamar cokali biyu na tafashashen ruwan namanta ta sa saboda abinda ya sa mu shaka sai ga shi kan shi waken dama mai zaki kuma ga crayfish da bushashen kifi ga duk dai sauran nama da abubuwa da yawa da dandano da ta sa to amma ana bukatar ruwan naman ma shi ma ba laifi bane idan ka sa uwar gida tana iya dan digawa a ciki ta bar shi ya nuna ya haɗe sai uwar gida in ta duba ta ga waken ta ya haɗe da kayan miya da shi ainihin man da ke ciki ya zama ya saji ya zama daya to uwar gida sai ta dandana ta ga menene bai ji ba ta dan gyara sai ta sauke ta ci da tuwon shinkafa
hanya ta yi to to kuma ita wannan miyar za a iya ci da shinkafa ko kuwa a ci da shinkafa
za a iya cin shi da la'amala
to
da sakwara wasu na so wasu kuma a ci shi da samo wasu za su ci shi da tuwon shinkafa
haka
eh
kuma ana iya yin wannan miyar
da shinkafa ne za ka ci shi da tuwon shinkafa shi kuma bai rage zai ci shi da amala ko
sofara ana iya sa mangyada ko koko da sirri manja
eh to in kai da mangyada fari sai da zai
wato zai wannan jam da ake bukata miyar ta nuna
cewa yana cewa amma ita kuma manja kin ga za ta ba ki kyakkyawan
kala
sai har zai sa kike ji ni ona tsinkewa
to da fatan uwar gida za ta gwada shi ma wannan girki
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
shirin su ne a tsakanin na bayyana Amurka yau ta cancanci